sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga official station na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger ita Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kwashe da rahoto kan zuba kimanin jarin dala miliyan 100 a Bauchi don noman shinkafa da sarrafa rake a jihar Bauchi su kuma matsanta sun taru a birnin Kwanni don kaifafa basiran su muna dauke da shirin ciwon yamace da sharhin jaridan jamhuriyar Kamaru za kuma mukammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin kai na shirin gudanar da bincike kan irin halin kakanikai da al'ummar yankin Tawa na Jamhuriyar Niger suka shiga a cewar mai magana da yawun majalisar Farhan Haq kakakin ya ce sabbin bayanan da suka samu kan harin na ran Lahadi daga yankin na jihar Tawa sun nuna cewa adadin waɗanda suka mutu a ran ya kai 137 yayin wani taron manema labarai a hedkwatar majalisar ta dinkin duniya a jiya talata kamar yadda wakilin murya Amurka Margaret Bashir tarwaito Farhan Haq ya ce majalisar ta lura da yadda har-haren kungiyoyi masu dauke da makamai suke ci gaba da karuwa a yankunan Talabere da Tawa ya kara da cewa tun daga watan Janairu an kashe akalla fararen hula 290 a hari daban-daban adadin da yace ya haura yawan mutanen da aka kashe a cikin shekarar 2020 kadai hakan yasa hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta UNHCR take shirin kai dauki ga mutanen da har-haren suka shafa hukumar ta kara da cewa Niger, Burkina Faso da Mali dake yankin Sahel sun kasance ɗaya daga cikin yankuna da ake ganin saurin karuwar mutanen da aka raba da muhallansu a duniya inda kididdiga ta nuna cewa a yanzu haka akwai yan gudun hijira miliyan 3 da suka fice daga gidajensu a cikin kasashen su Farhan Haq ya kuma ce babu shakka batun tallafawa dakarun kasashen yankin Sahel su biyar na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da ake dubawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a haramta amfani da wasu nau'ukan bindigoki da ake amfani da su wajen kai hare-hare a duk faɗin ƙasar. Kiran shugaban na zuwa ne yayin da ƙasar ke cikin jimamin mutuwar wasu mutane 10 da wani ɗan bindiga ya harbe har lahira a Boulder da ke jihar Colorado cikin su har da ɗan sanda ɗaya. Yayin da yake magana daga fadar White House Biden ya ce baya so ya jira ko da tsawon minti ɗaya ne ballantana sa'a guda wajen ɗaukan matakan da za su dace don tsare rayuka yana mai kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasar da su ɗauki matakan da suka dace Biden ya ce akwai damar da za a iya haramta amfani da ire-iren waɗannan bindigogi inda ya kara da cewa ya taɓa aiki akan wata doka a lokacin yana sanata da shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar ya kuma kara yin kira ga majalisar dattawa da ta bi sawun takurar aikin ta wakilai wajen amincewa da dokar da ta tanadi gudanar da bincike akan duk wanda ya ji sayan bindiga masu taimakawa alƙalai 12 da wasu mutum 3 da za a yi madadi da su sun yi zama na farko wajen sauraron karar da aka shigar akan Derek Chauvin tsohon dan sandan da ake zargi da yin sanadin mutuwar bakar fatan nan George Floyd a hannun yan sanda a watan Mayun bara a da ranar litinin mai zuwa ake sa ran za a fara sauraron muhawarar sharar fage da jin bahasi a wannan kara wacce za ta dauki hankalin jama'a wacce har ila yau mai yiwa a kwashe wata guda ana yin ta dan shekara 45 Chauvin wanda farar fata ne ya ce ba shi da laifi a tuhume-tuhumen da ake masa kan mutuwar ta George Floyd mai shekara 46 idan kuma har aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru da dama shi dai Chauvin ya ce ya bi irin horon da aka musu ne a matsayinsa na 'yan sanda wajen kama Floyd inda ya danne wuyansa da gwiwa har kusan tsawon minti 9 sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka na so ta farfado da dangantakarta musamman da kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO yayin da yake kara nuna yadda gwamnatin Biden ta himmatu wajen jaddada kawancenta da kungiyar Blinken ya faɗa manema labarai hakan ne a Brussels gabanin wata ganawa da ya da sakatare janar ɗin kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg a ranar Alhamis shugaba Joe Biden yake sa ran zai yi wata ganawa ta yanar gizo da shugabannin kungiyar tarayyar Turai a cewar wani jami'in kungiyar ta EU wanda hakan wata alama ce da ke nuna yadda Amurka ta ɗauki kungiyar ta NATO da muhimmanci kasashen yammacin duniya sun saka wasu jami'an China sabbin takunkumai a wannan mako waɗanda ake zargin suna da hannu a tsarin dubban musulmai ƴan kabilar Uyghur. Wannan wani mataki ne da ke nuna irin taron dangin da aka yi wa Beijing don tirsasa ta kan yadda take take haƙƙin bil'adama. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta saka takunkuman ne akan wasu jami'an gwamnatin kwaminisanci ta China su huɗu a Xinjiang, ciki har da babban daraktan tsaro da wani kamfani, matakin da suma Burtaniya da Canada suka ɗauka daga baya. Wannan shi ne karan farko da ƙungiyar ta EU ta saka takunkumi akan China tun bayan haramcin sayan makamai da aka saka mata bayan kisan gillan Tiananmen da aka yi a shekarar 1989. Ita ma Amurka ta saka waɗannan mutane hudu a cikin takunkumanta waɗanda a baya ba sa ciki. Takunkuman sun hada da haramcin yin tafiye-tafiye da kuma rufe asusun bankunansu.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kamfanoni sun fara shiga zuba hannayen jari don bunƙasa noma da amfanin noman da albarkatun ƙasa musamman arewacin Najeriya da ke da faɗin ƙasa da ma'adinai. Ɗaya daga kamfanonin mai suna Umza ya ayyana zuba jarin da ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 100 a jihar Bauchi don samar da guraben aiki sama da 10,000 a ɓangaren noman shinkafa da kuma rake da za a yi amfani da shi wajen samar da shuga. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Shugaban kamfanin Umza International Farming Limited Alhaji Muhammad Abubakar mai fata ya shaida hakan a salin da jagoranci tawagar jami'an kamfanin zuwa Bauchi domin tattaunawa da hukumomin gwamnati.
Za mu saka jari a Bauchi ta fannin shinkafa da kuma suga. Alhamdulillah mai girma gwamna ya karbe mu da daraja da girmamawa, kuma muna tabbatar masa da cewa in Allah ya so za mu sa kamfanin suga, za mu sa plantation na suga a garin nan da nan da shekara uku in Allah ya da kamfanin suga zai tabbata a garin nan za mu fara fitar da suga daga jihar Bauchi. Kamfanin suga kamar da ka sani abu ne da yake buƙatar ma'aikata da yawa. Ina tabbatar maka cewa zai dauki ma'aikata directly kai tsaye da kuma waɗanda za su yi ayyuka na yau da kullum akalla mutum 10,000. Bayan haka manoma da suke a nan jihar Bauchi waɗanda za su shiga noman rake suna da yawa. Arzikin su zai habaka. Za mu sa research institute da training institute a nan garin na suga da shinkafa.
Kamar nawa ne jarin kamfanin za ku kashe a nan
jihar? Da kamfanin da noman gaba ɗaya muna sa rai za mu kashe abin da yake dala miliyan 100.
A nasa jawabin gwamnan jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya nuna cewa Allah ya albarkaci jihar Bauchi da ɗimbin albarkatun ƙasa, don haka za su yi aiki da masu zuba jari domin inganta tattalin arzikin al'ummar jihar.
Gashi muna samun gudumawa daga Allah da kuma bayan Allah wanda muka sani a bariki da kuma wanda suka yarda da kudurin da muke yi. Mun kun tuna kwanakin baya wani dan mu Aminu ya zo ya karbi hekta 10,000 shi ma zai gonan shinkafa kawai billa, kuma za a bada dama wa manoma da suke wannan tsokin wannan garin gamawa su ma su yi noma. Yanzu sai gashi an zo a gefen zaki waje ma da yake wajen kamar hamada hamada ga sunan ga turawa kuma shi Alhaji Abubakar mai fata ya yi fice babu wanda yake a surfa shinkafa a Najeriya kamar sa, yana yin ton 200 a kowane shekara kuma ya ga ba inda ya dace sai ya zo Bauchi. Kuma kamar yadda ya furuci a inda ake raina mu a jamhuriyar Najeriya ba ga amfanin mu ba shi ya ce a Bauchi ne ma kuma a arewa maso gabas muka fi noman shinkafa. Zai taimaka manoman mu su ma su koyi shinkafin ko noman shinkafa na zamani da noman rake na zamani yadda zai kasance duka ɗimbin al'umman da muke da shi musamman ma matasa sun samu abin yi.
Wani matashi mai tallafawa gwamna Bala Kaura a fannin sadarwa na zamani Lawal Mu'azu Bauchi ya ce gwamna ya tsaya ba dare ba rana domin kawo cigaba a jihar Bauchi musamman ma a fannin ayyukan gona.
Idan ka duba ka gani mai girma gwamna kullum ba dare ba rana tunaninsa ya za a iya samar da abubuwa na cigaba ma jihar Bauchi musamman abun da ya shafi harka ta noma da gina jihar Bauchi.
Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar matsanta daga jihohi uku sun taru don karɓan darussan dabarun raya sana'ar su da ta zo daidai da zamani don samun riba mai yawa da kuɗin shiga. Mahalatta taron sun fito daga jihar Tawa, Talaberi da Difa. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
An soma wani zaman taro na kwanaki biyar a garin birnin Kwanni da ya shafi jihohin Tawa, Talaberi da Difa. Taron ƙungiyar nan ce mai zaman kanta mai suna Priya ta shirya shi don fadakar da masu takihi bayan ta raba musu kayan aiki yanda za su rinka amfani da su domin cin muriyar nasu ayyukan tare samun wadataccen abin masarufi su da nasu iyallan da suka kai sama da 300 a cikin waɗannan jahohin uku kamar yanda Dr. Bukari Abdulrazak mashawarci a fadar shugaban kasar jamhuriyar Niger bugu da ƙari shugaban project Priya yayi bayani a cikin jawabinsa na soma taro kuma daga bisani ya fayyace mini dallan gudanar da wannan taron a irin wannan lokacin
muka diba muka gani menene za a iyawa kan wannan fanni na kamun kifi saboda kamun kifin nan yana da tasiri kwarai da kai mutane dimbin mutane masu kamun kifi kuma shi kanshi kifin kowa ya sani abinci ne mai gina jiki mai amfani da yawa kuma abu ne mai kawo kuɗi da yawa sai mun gani ya ne za mu yi mu farhado da wannan sana'a ta kamun kifi ko kiwon shi kuma amman tan ya ƙara ma su wannan masu aiki ƙarfin gwiwa na tsirka aiki a tsaftace tsirka aiki aikin su ya ci gaba kuma a kula da kare muhalli kasan shi kifi cikin ruwa kuma muhalli ne kuma yanzu gashi duniya ta kawo yanayi na dumama yanayi gaba daya kinan dole ne inda muke samun albarkatun nan kannan ruwa kannan abincin gona kannan shi kanshi kifin mu yi tsaye mu gani mun kare shi saboda ba mu ba zuwa gaba yaran mu ma da ɗiyan ɗiyan mu su ma su ci gaje da wannan aiki
ita dai wannan kungiyar ta Priya tana samun tallafi ne daga gwamnatin kasar jamhuriyar Niger da bankin Islamiyya BID Bank Islamic Development shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele ne ya jagoranci bikin soma wannan taron tare da halartar magajin garin birnin Kwanni da zarakunan gargajiya da manyan rundunonin askarawan birnin Kwanni na tambaye shugaban wannan kungiyar ta Priya da ke bayo masunta kifin na jahohin uku na Tilaberi Difa da Tawa horo ko menene suke jira ga su masunta kifin da zaran su kammala ba su horon
in suka samu wannan horo mun guri mu da su abinda suka koya tukun su aiwata shi kuma su zababbu ne daga cikin al'ummomin su kenan in suka koma gida za su tattara mutane duka in ka diba wanda suka zo suka bayyana kansu jagorori ne na jama'a ko kuma wa'insu daga cikin masu aiki aka dauko su aka kasu kenan wannan horo da za a musu in sun koma gida za su tattara su ma mutanen su wanda suka samu wannan kaya kuma wanda su samu wannan kaya ba su ma su ba su wannan horo da suka amsa shine muke jira da su
ita dai wannan kungiyar da ke kawo nata kokari wajen samun wadataccen abinci a cikin wannan kasar ta jamhuriyar Niger tana shafuwar iyallai 681,816 kuma gurin ta mutane da adadin su ya kai sama da miliyan 3 su tsira da fadawa daga tarkon yunwa a kowane lokaci Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to kaje a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
kungiyar Azawaji Women and Children Center wanda ke jiya wacce za ta yi bayani game da kungiyar tata da suwudin fata a yi sauraro lafiya
ba kasafai ake samun mata irin ki ba waɗanda sun yi gwagwarmaya a fannoni daban-daban za mu so ki dan ba mu labari na baya kuma so amfana
alhamdulillah abu yana tashi ne daga family daga gida shi yasa muke ta magana cewa mata su yi ilimi mahaifiyata Allah ya ji karrai tana karantarwa a Yarwa ta zo ta zama da matsalolin idanu ta ce ita local craft za ta koya ana kiranta mama local craft a haka ma mu muka yi yanda muka sa ta yi retire muka yi working dan ta huta duk da haka ana zuwa gida tana karantar da Qur'ani tana local craft ta tsani ta ga mutum baya karatu kuma baya sana'an komai yanzu a haka zan iya dinki na da yake yanzu ayyuka sun yawaita shi yasa na biyu ni ba a gabanta na tashi ba a gaban kakata na tashi to ita ma ba ta son zaman banza da haka aka taso ba zaman banza karatun nan dai a je ayi kaza ayi aiki ayi tsafta ayi kaza kin gani da discipline ka koya wa yaro ibada sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci kar ka bata lokaci yanzu nan ayi kaza to sai ki ga mutun ya hada wayannan abubuwa cikin taimakon Allah sai ki ga ya tashi da shi kaman mahaifi na ko kuma kakan na dukan su zance sojoji ne batun wani excuse in an ce kaza ma bai taso ba to kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi to da aka zo aka yi mini aure sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta ni ina degree shi yana HN din sa to a haka mu zo hutu yana encouraging dina wata ran zan yi fishi kaman da na koma masters na taba fishi na ce ni wannan abu kaza yace zaki je ki to kin gani in ka samu fahimtar wa'inda ke tare da support sai kiga Allah ya taimake ka ina degree na haifi baby na farko ina NYSC na haifi na biyu haka dai ina ma PhD don haka aure baya hana karatu amma ka samu support daga family ka samu support na wanda kuke tare amma samun haka ba zai ba sai da biyayya sa'an nan zaki samu duk wannan shine dai abin da zan iya faɗi a takaice
to hajiya menene ya baki kwarin gwiwar kafa wannan kungiyar
ke a lokacin da ina aikin gwamnati sai abubuwa da mun yadda ne suka tani da hankali wanda ya zama to nace insha Allah ina da rai lafiya ina da ƙarfin jiki na zan ta da wannan NGO domin ni saboda batun tarbiyya ta mu ta taba bari daga gida ne babu wannan koron ya zama to da uwaye suke da shi wanda zake ga cewa ba iyakka ba ko iya wani aka baka amana in dai matsayin iyakka cewa za ka kalle ta ba ko da ko akwai aure tsakanin kai da wannan yarinya ba za ka kalle ta ba to yanzu abu ya baci za ka ga ya ubaci na ya ta dai to ki ga mun wannan abun yana faruwa cikin gida ne ba ko shine ki miki magana batun tallafa wa mata ne idan mace tana da ƙarfi a gida tana da hali waɗannan abubuwan za su rage kuma ke mace zaki zaman ta kina lokacin kallon ki yake tana buƙatar wani abu nan take za su ta ga ya miki kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da ƙarfi barin ga mace gaskiya mu mata abin da sai ake cutar mu nan arewa abu uku ne babban abun ma shine batun wannan zaman to mace tana da abun hannunta ba wai abun hannunta ne kuɗi a ce sunanta yawo mai arziki ba a'a tana da abun zata iya ɗauka ma kanta lalura gurgudu abin da take iya ɗauka nata na kanta ba wai a je ai kariya ake ai wancan ai wannan ba a'a abin da in tana bukatar 5000 ne 3000 tana iya shiga dakin ta je ta dauko ta yi na danta ma ko rike ta tana iya to zaki ga cewa akwai wannan kusanci tsakanin da da mahaifi wanda ba yadda za a yi yaro ko yayin ya ta cikin wani hali ba sai da mu wata ba ita kuma uwa ba za ta tsaya ba amma inda zaman ta ce mace kina ta kanki kima kina ta neman wanda zai ba ka miki da naira 500 da naira 300 da naira 200 yashi take kallon magana da amma yau amma tallafa mata gaci gani in wannan abin bai rage ba tallan da ake cewa ana yi da wannan magana batun su yara da ke da abubuwa sanar.
To yaya ya kamata mata su fuskanci al'amura na rayuwa?
To a fannin da zan ce in aka hada karatu aiki da me shi ne rayuwa. Don haka a fannin rayuwa ko ma wani irin hali ka shiga ciki ka san ubangijinka shine na farko. Ka san ubangijinka shine na farko. Na biyu kai hakuri. Duk wani abin da kake yi in babu hakuri ba za ka cima buri ba kuma dole ka rika kana tafiya akwai kalubale kai kokari wannan kalubalen ka tsallaka shi to akwai wani abu amma fa sai da hakuri sa'an nan ladabi da biyayya ladabi da biyayya wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abinda zai sa mutum yayi succeeding a duk abinda yake yi zaka je lecture ka dawo a baku ko assignment sai ka ga an baka to ka kwana kana rubuce kayi menene to in ka zo ka jefa wa malami to ni gobe ma -2 zan sa maka amma mallam gashi kaza kaza ina so a zauna a sake koya min inda na samu matsala ne duk yanda malami yake zai san cewa kana da ladabi don makarantan ba kawai bokon ake koyarwa ba ana duba resilience naka irin hakurin ka juriyan da jajircewa ko siyasan nan da ake wanda bai kai ka ba zai zo zai kira sunanka gatsau zai faɗi abin da ya ga dama kawai sai ka daga kai ka kalle shi in kuka hadu yaya kuna nan lafiya sai ka ga ya jo kunya to amma ka ce ni ma bari na cire hijabi na yau sai na yi kaza da wani ko da wacce girma ya ya zubi. To haka wannan abu uku, ka ji tsoron Allah, ka san Allah yana tare da kai kuma yana kallonka. Na biyu kai hakuri, na uku ka jajirce kai ladabi da biyayya. To sai ka ga duk wani abu na rayuwa ya zo maka da sauki kuma kai ta godewa Allah.
Hajiya, maganan batun population, yanzu mata da nake jini da su mun shekara uku cikin na kudin muke da su. Akwai lokacin da muka dauko maganan batun muka daga daga 2010 zuwa 20. Sai muka ce mun matan to duk wanda take da dan karamin yaro shiga ciki irin bazai da zaki biya kudin a cikin lokaci. To saboda haka maganan batun ba masu ciki sai muka ce to ku sai ku tsaya sai in kun haihu sannan sai a baku don wannan abun a cikin da muna ba ku kota shidda muna ba ku kudin ku wata uku kuna amfani da su sannan ku biya cikin wata biyu da rabi sai kina rubuta wata biyar da rabi sai ku saboda haka irin mai ciki wanda take da laulayi da wancan ba za ta iya ba sai ku ce to mata wanda suke ciki zamu bar ku sai in kun haihu irin lokacin kuna da karin jikin ku sai ku sai kai daga cikin su zuciya ne cewa hajiya ni zaki ciki to ai shi akwai wani abu da nake wata ke ayyan ki nauyin su sai ku ce ayyan ta kun ku ce ku ce ni ne miji dake tace mun yana noma kuma yana koyarwa haji sakalle su kace to ke miki tace ban da yin wannan kusan take yi ba wani abu da take sai ci mata to ya zinci kai wannan shine na biyar ku bari in kika yi kuma ya magana sai ta ce mun to ba mai magana da ita ba ta da kanta ta ga effect din wannan abu domin duk matan da suka fara 2500 tare da su 2010 tare da su yau sun wuce sun kai wani matsayin da su suna 20 wanda kuma in zamu sake bayarwa 50 su zamu dauka sai ta zo ta ce mun hajjia sun ce mata tace ai bana na haihu na je asibiti to kin ga shi sirrin family planning mutane ba su sani ba gwamnati ba su sani ba suna ta magana batun akai mace ta je ta family ba a haka you have to earn a kind of trust feeling tsakanin kai da mutane domin ko kina mai ilimi kin ce kina ciwon kai na bude jaka ta dauko miki panadol da ba cikin takarda mai yanda aka rubuta miki panadol ba na baki ba za ki sha shi ba in ka samu za ka ci to wurin aje sai naji naci abinci sannan in je ki sha to mata na ba su yi makaranta ba su san me ake ciki ba mata yi a nuna musu darasi darasi kan cewa in ka haihu kamata ya ka bada shekara uku ko hudu kafin ka sake saboda ka samu karfin jikinka ka samu kai ma ka yi wani abu ne zaman to domin wa kowa ke yin ciki ya kwashe lafiya wasu za su ciki kwatanan tara duk ba su da lafiya amma in ba ki da yaki wani sana'a a nuna musu dalilin da yasa aka ce ai family plan ba wai dan ka haihu ba don dole ka ce mishi ka shawo zai ta amma in ka ce mishi a dalilin da yasa saboda idan kin haihu kina da goyo ko wanda suke aikin wanda ana ba su dan lokaci ka dan su je su zauna su huta kina bukatar hutu amma idan kika dan ba da tazaran na shekara uku hudu zuwa biyar to zaki samu cewa in kin yi wannan kisa akalla kina da lokacin da zaki zauna ki abin da kike nuna zaki
to mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon kyamace a yau idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Miru Ahmad Amshi da Hajiya Asma'u Abewala sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu muke yin fatar mu ne lafiya
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ni ba kome bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura yayan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'en ne da an kalaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho
menene woho
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya ku kasance da muryar Amurka
awal garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
wannan mako ne jaridan Arantsi Allah ita kuma kai mana sharhi ne a farkon shafin ta cewar wannan kasar da huriyar Kamaru ta fara sanya gafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaki da cin hanci da karkon shawa da gwamnati take yi a fadin kasar sai kuma jaridan Mutation Allah ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar da huriyar Kamaru ta fara kwasan matasan kasan ayyuka su 25,000 don rage masu zaman kashe wando a fadin kasar. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune hande ita kuma ta tabbata mana cewa masu dauke da makamai a bangaren yan awara kasar Jamhuriyar Cameroon sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku. Babu gaira, babu dalili. Jaridar Economy ita kuma ta ce hukumar sufuri na zirga-zirgan jiragen sama Kamerko suna ci gaba da tattaunawa da kamfanin jirgin sama na Air Tunisia domin ƙara haɓaka bangaren ayyukan bulaguro tsakanin ƙasashen guda biyu.
Sai kuma jaridar Kalara ta ƙasar Kamerun ita kuma ta rawaito mana cewar yanzu dai manyan alƙalan kotun koli na ƙasar Jamhuriyar Kamerun masu danko wanda suke yi wa tattalin arzikin gwamnatin ƙasar Tunisia sun fara mika takardun ritayar su ga hukumar shari'a na ƙasar, sai dai har yanzu gwamnati bata cike gurabar su ba. Jaridar Ekomatin kuma ta gurmata mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na ƙasar Jamhuriyar Kamaru NEO malakar gwamnatin ƙasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta mika wa waɗansu ƴan kasuwa na ƙasar Faransa su gaba da tafiyar da wannan kamfanin, amma yanzu dai al'umman ƙasar suna fama da katsewar wutar lantarki a kowane lokaci, abinda yanzu haka ke kawo ta da jijiyar wuya a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Economy an kace ministan tamada karafa da kuma arzikin gaggashin ƙasa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Dodo Ndoki ya ce har yanzu dai gwamnatin ƙasar ta Kamaru bata bawa kowace ƙasa kontrajin aikin haƙo ma'adanai a ƙarƙashin ƙasar ta ba, tunda tsohon kontrajin ya kare da sauran ƙasashen duniya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Sauraro lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gwamnatin Biden da Harris ta kujiri aniyar gina ingantaccen tsarin shige da fice wanda ke nuna kima Amurka da aiwatar da doka da kiyaye lafiyar al'umma da kare haƙƙin dan adam da kuma kaurace wa tafiye-tafiye na kaura da ake yi ba bisa ka'ida ba. Wannan shine sakon da Ambassador Roberta Jacobson, mataimaki na musamman ga shugaban kasa kuma mai kula da kan iyakar kudancin Amurka, ya faɗa a wani jawabi da aka yi kwanan nan a fadar White House. Kwakwaran mataki ɗaya na aiwatar da gagarumin sabon tsarin dabarun kula da ƙaura na yankin shine sake fara farfado da shirin nan mai kula da ƙananan yara daga yankin tsakiyar Amurka da ake kira CAM. A ƙarƙashin wannan shirin tsakanin 2014 da 2017 kusan yara marasa ƙarfi 5,000 a ƙasashen El Salvador da Honduras da kuma Guatemala sun sake haduwa cikin aminci tare da iyayensu waɗanda suka shigo Amurka bisa tsarin da doka ta tanada. Yanzu Amurka ta fara matakin farko na dawo da CAM ta hanyar sake buɗe aikace-aikace da aka dakatar lokacin da aka soke shirin a 2017. A halin yanzu ana ci gaba da shirye-shirye don faɗaɗawa da kuma karɓa da sabbin waɗanda suke nema a matsayin wani muhimmin mataki don farfaɗo da hanyoyin jin kai da damarmaki a Amurka. Da haka Ambassador Jacobson ya sake jaddada cewa sabanin sakonnin ƙarya da masu fataucin mutane ke yadawa sake fara shirin CAM ba wai yana nufin iyakar Amurka ta kudanci yanzu a bude take ba.
I want to be clear, neither this announcement nor any of the other measures suggest that anyone, especially children and families with young children, should make the dangerous trip.
Na so ne bayani karara wannan sanarwa ko wasu matakai ba su bada shawara cewa kowa musamman yara da iyalai tare da yara kanana ya kamata su balaguro mai hadari a kokarin shiga Amurka ta hanyar da ba ta dace ba. Iyakar ba a bude take ba. Daga yanzu za mu ci gaba da neman hanyoyi don samar da hanyoyin doka a yankin ga mutane da suke bukatar kariya, yayin da za mu ci gaba da aiwatar da dokokinmu. Wannan shine tsarin. Ambassador Jacobson ya ce tsarin don inganta sabon abin da muke so na shige da ficenmu wannan zai ci gaba. Wannan zai nuna ko su wane ne mu a matsayinmu na Amurkawa, wanda zai sanya kimar matsakiyar manufofinmu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To gabaki daya da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Assalamu alaikum.